Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk sanyana ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Laraba 13 ga watan Satumba shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Murtala, ƴan sandan jihar Pennsylvania a nan Amurka sun ce an kama Danilo Cavalcanti wanda yake singilla bayan kwashe makonni biyu yana gudu. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya gana yau Laraba da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a tashar ƴan sama jannatin Rasha mafi gaba. A kuma za a ji cewa mummunan ambaliyar ruwa ta afka gabashin kasar Libya ta raba mutane sama da 30,000 da mahallansu.
To bayan labaran duniya za ku ji cewa gwamnatin mulkin sojin kasar Jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar yanke hulɗar ayyukan soji da makwabciyarta Jamhuriyar Benin. To ko me ya zafi haka?
In ya zama to Benin za ta kama Faransa ta kama makamanta ta jirgi saboda ta kama hari. To ai sai a kace hulɗa da su ma ko toce ri. Sai tunda wanda duka cewa zai umfani da makiyinka to ni ka tsammani shi ma sai shi da makiyinka.
A Najeriya kungiyar kwadagon kasar ta sha alwashin tsunduma yajin aiki na sai baba ta gani har sai gwamnati ta magance matsalolin rayuwa da ƴan kasar ke fuskanta.
In gwamnatin Tinubu da gaske take ta je ta nemi kuɗaɗe yadda ta san za ta kawar da wannan abu da ta yi in ba haka ba mu muna kan baitan mu yi magana ta wannan mun faɗa dama tun a baya mun ce ƙarya ne kuma yaudara ce kuma sata ce
kamar kowace ranar Laraba yau ma za a ji shirin mu na arewa a yau wanda Nasiru Adamu Ali Kaya ke gabatarwa haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana to amma yanzu duka sai a gyara zama ga ɗan mutan Gumel da kashin farko na labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. ƴan sandan jihar Pennsylvania sun ce sun kama Danilo Souza Cavalcanti wanda yake singilla bayan kwashe makonni biyu yana gudu. ƴan sandan jihar sun sanar da kama Cavalcanti a shafukan sada zumunta a ranar Laraba kuma an shirya taron manema labarai da ke sanar da cikakken bayanai. Ba a dai bayyana halin da ake ciki ba nan take amma faifan bidiyo na kafar labarai ta sararin samani sun nuna wani mutum ɗaure da jami'an tsaro riƙe da makamai biyu. Cavalcanti mai shekaru 34 ya balle daga gidan yarin Charleston County a ranar 31 ga watan Agusta yayin da yake jiran mika shi gidan yarin jihar domin ya fara hukuncin ɗaurin rai da rai kan laifin kashe wata budurwarsa a shekarar 2021. An sanar da kama shi yayin bincike a yankunan karkara na kudu maso gabashin Pennsylvania ya shiga rana ta 14. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya gana yau Laraba da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a tashar wato a tashar ƴan sama jannatin Rasha mafi ci gaba duk da gargaɗin da Amurka da Koriya ta Kudu suka yi kan yiwuwar musayar makamansu. Kim ya alƙawarin ba da cikakken goyon baya tare da wani sharaɗi ba ga duk shawarwarin da Putin ya yi a wani lamari da ke nuna yaƙin Rasha ke yi a Ukraine yayin da shugabannin biyu suka yi shawarwari a Varsovia da ke yankin Amur na gabas mai nisa na Rasha kusa da kan iyakar ƙasar da China. Ganawar ta zo ne a daidai lokacin da wasu kafafen labarai suka rawaito wasu jami'an yammacin duniya da ba a san ko su waye ba na cewa ranar suna fatan samun makaman artillery na Koriya ta Arewa da za ta yi amfani da su a yakin da take yi a Ukraine yayin da bisa dukkan alamu Pyongyang na son ci gaban fasahar kere-kere ta wuraren dan adam da jiragen ruwa masu amfani da makamashin nukiliya da kuma taimakon abinci daga wajen Moscow.
To an jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. Gwamnatin mulkin sojin ƙasar Jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar tsinke yarjejeniyar ayyukan soji da makwabciyarta Jamhuriyar Benin sakamakon zarginta da baiwa Faransa da kungiyar ECOWAS ko kuma CDAO haɗin kai a shirin su na afkawa sojojin da suka kifar da gwamnatin shugaba Mohamed Bazoum domin mayar da shi kan mukaminsa. Sai dai masana na gargaɗin cewa ƙasashen biyu ya kamata su bi hanyoyin diplomasiya wajen warware wannan tankiyar cikin ruwan sanyi. Wakilinmu ya mai ayyamai Suleiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Sanarwar da kakakin majalisar CNSP Colonel Major Abdulrahman Amadu ya karanta a kafar gwamnatin Nijar na cewa
La République du Bénin a autorisé le stationnement de militaires mercenaires
Jamhuriyar Benin ta bada izinin girke sojojin haya da kayan yaki a ci gaba da shirye-shiryen farmakin da Faransa ke son kawo Niger da haɗin gwiwar wasu ƙasashen sai dawo. Duk da yarjejeniyar ayyukan sojan da ƙasashen biyu suka cimma a ranar 11 ga watan Yulin 2022.
Le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie et le gouvernement du Niger réitèrent leur volonté d'éviter l'escalade.
Ya ƙara da cewa majalisar CNSP da gwamnatin riƙon ƙwaya na jaddada aniyar su ta kaucewa afkuwar abinda ba zai yi kyau ba. Bayan tunatarwa sau tarin yawa kan buƙatar muhimmancin mutunta sharuɗan wannan yarjejeniya, sun yanke shawarar kawo ƙarshen yarjejeniyar ayyukan soja ta ranar 11 ga watan Yulin 2022, kamar yadda yake rubuce a sashenta na 23.
Conformément à la procédure à la matière.
Tuni 'yan Nijar suka fara bayyana matsayinsu a kan wannan mataki da zai fara aiki a watanni shida masu zuwa. Ɗan fafutuka na ƙungiyar Ruwa da Son Allah Dambaji na mai bayyana gamsuwa da abin da ya kira kare kai daga makiya.
Ba ta yiwuwa kai yarjejeniya da mutum na harkar tsaro da ba da bayani kuma shi samu labari kuma shi bincika shi tabbata kuma hakanan na za ka ba da dama a zo a kawo mishi farmaki kuma shi tsaya bisa wannan kudurin da kun ka zana. Kenan wannan abin daidai ne a kiyaye da zamba cikin aminci. In ya zamanto Benin za ta kama Faransa ta kama makamanta ta jirgi saboda ta kawo mun hari, to ai sai a kace hulɗa da su ma ko toce ri sai tunda wanda duga cewa zai umfani da makiyinka to ni ka tsammanin shi ma sai shi zammakinka.
Nishar da Benin masu al'ummomi da al'adu gudana daga daddiyar hulɗar kasuwanci, abinda yasa kasashen biyu ke ke odar hajojin kasuwannin duniya a tashar jirgin ruwan Kotonu. Haka kuma an shiga wannan dambarwa a wani lokacin da ake gabda bude bututun man Nijar da ke bullewa a tashar jirgin ruwan Same ta kasar Benin. Masani kan sha'anin tsaro da diplomasiya Mustapha Alhassan na mai yiwa gwamnatocin kasashen biyu hannunka mai sanda.
Da zai tattaunawa ita dai ce abin kwarai, dan kaga yanzu wajen sati 7 kasar Nijar fa a tsabbace take da dukkan kasashe.
A watan Yulin 2022 ne Nijar da Benin suka kulla yarjejeniyar ayyukan soja bayan la'akari da yaduwar ayyukan ta'addanci akan iyakar kasashen biyu. To sai dai an shiga zaman murna sanadiyar juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023, kasancewar jamhuriyar Benin a sahun gaban kasashen da suka goyi bayan sai da yawo da ya amfani da karfin soja don maido da hanbarariyar gwamnati.
Kayayyakin masarufi da suke shigowa daga kasar Benin zuwa Nijar ya kai kashi 40-50. Ko yanzu kowa ya yi kuma kasuwan a cikin Nijar akwai 'yan kasar Benin da yawa, a can Benin din kuma akwai 'yan kasar Nijar da yawa. Ya kamata mu samu da ta'u mu ciyo kan su makota namu su bar biyu ma kasar Faransa tsakanin mu mu samu mu ciyo kan matsalai.
Rahotanni na cewa a yanda Benin ta girke sojoji a garin Malanville na kan iyaka, haka ita ma Nijar a nata gefe ta aike da dakaru a garin Gaya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma ga Sirfil ya sake dawowa da kashi na biyu na labaran duniya.
To, hukumar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa ta faɗi yau Laraba cewa mummunan ambaliyar ruwa ta afka gabashin ƙasar Libya ta raba mutane sama da 30,000 da mahallansu. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane 30,000 daga cikin 'yan gudun hijirar sun fito ne daga birnin Derna, tare da wasu dabbai daga wasu yankuna da suka haɗa da Benghazi. Sama da mutum 5,000 ne ake kyautata zaton sun mutu, inda yake da wuya iya tabbatar da alƙaluman a ƙasar, inda gwamnatocin da ke hamayya da juna suka kwashe shekaru 10 suna fafatawa da juna. Wasu jami'ai sun ce adadin na iya ninkawa har sau biyu. Yau Laraba jami'an kasar Rasha sun ce wani harin makami mai linzami da kasar Ukraine ta kai ya fada kan wata shijirar ruwa da ke yankin Crimea da Rasha ta mamaye. Mikhail Razuyov, gwamnan da Rasha ta nada a birnin Sevastopol mai ta shijirar ruwa, ya saka wani hoto a Telegram ya nuna wuta da hayaki a wurin, ya kuma ce mutane 24 ne suka jikkata a harin. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce Ukraine ta kai harin kan ta shijirar ruwa da makamai masu linzami 10 da jiragen ruwa marasa matuka, sannan kuma sojojin saman Rasha sun lata makamai masu linzami 7 da duk jiragen ruwa. Firaministan Japan Fumio Kishida ya yi wa majalisar ministocinsa da wasu muhimman mukamai garan bawul domin ƙarfafa matsayinsa kafin zaben shugabannin jam'iyyar a shekara mai zuwa, inda ya kawo sabon ministan tsaro da kuma mace ta farko a ministan harkokin wajen ƙasar tun shekarar 2004. Kishida ya naɗa mata 5 a cikin 19 mamba na majalisar ministoci, wani bangare na yunkurin samun goyon bayan majalisar wasu wato majalisar ministocin sa na baya da suke maza wanda maza suka mamaye wanda ke da mata bi kawai wa'adin shekara uku na kishida a matsayin shugaban jam'iyyar masu ra'ayin rakau zai kare ne a watan Satumba na wannan shekara wannan shekarar 2024 lokacin da ake sa ran zai sake neman wa'adi na biyu
Safilu Hashim Gumar kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Bayan gudanar da wani yajin aikin gargadi na tsawon mako guda da kungiyar kwadagon Najeriya ta yi, a yanzu kuma ta sake yin barazanar tsunduma yajin aiki na sai baba ta gani idan har gwamnatin kasar ta gaza biyan bukatunta na magance matsalolin da ƴan kasa suke ciki dangane da cire tallafin man fetur. To sai dai wasu kwararru a fannin zamantakewar dan adam na cewa tasirin yajin aikin kungiyar kwadagon na ci gaba da disashewa saboda wasu dalilai na son rai. Daga Abuja ga rahoton Madina Dauda.
Wata sanarwa mai dauke da sa hannun mataimakin babban sakatarin kungiyar kwadago Christopher Onyeka na cewa sanarwar da kungiyar ta ba gwamnatin tarayya a ranar 1 ga wannan wata na Satumba da muke ciki yana dauke ne da wa'adin kwanaki 21 wanda har yanzu wa'adin bai kare ba kungiyar ta ce za ta iya tilastawa ma'aikatu da hukumomin kasar daukan matakin shiga yajin aikin sai baba ta gani idan har ba a biya mata bukatunta ba idan ba a manta ba don nuna muhimmancin wannan wa'adi da ta bayar ne kungiyar ta gudanar da yajin aikin gargadi na kwanaki 2 a ranakun 5 da 6 na wannan wata da muke ciki inda aka dakatar da ayyukan zamantakewa da tattalin arziki a jihohi da dama tare da rufe bankuna ma'aikatun ba da wutan lantarki a wasu jihohi Comrade Nasir Kabir shine sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadago
magana ta gaskiya in gwamnatin Tinubu da gaske take taje ta nemi kudade yadda ta san zata kawai da wannan abu da tayi in ba haka ba mu muna kan baitan mu dama batun wato shi maganar tallafin nan mu mun fada dama tun a baya mun ce ƙarya ne kuma yaudara ce kuma sata ce hujjar mu kuma na biyu shine cewa in dai har da gaske ake yi a ba karan ma'aikaci man naira 300 ai akwai hanyoyin da za su samu wannan kudade a kasar nan in dai aka kawai da maganar cin hanci da rashawa da kuma babakere kudaden da muke da su a kasar nan sun wuce tunanin mutum saboda haka wannan gwamnati ne da sun shugo da yaudaran cewa za su yi adalci amma yanzu ba mu ga adalcin ba kuma in adalci ake so da gaske ba ma 300 ba ya kamata a ce 400 ake biyan ma'aikata su samu kayayyakin more rayuwarsu da kuma yadda za su zo aiki wannan shine matsayin haɗaɗɗen kungiyar kwadago ta LNC
amma ga shugaban muryar talaka na Damaturu a jihar Yobe Sale Bako da Sabon Fegi yana mai cewa kungiyar kwadago ta rika jinjina tun yajin aiki da take yawan yi
ina so kungiyar kwarugo ta sani cewa ita ce kungiyar da ya kamata ta karbawa al'umman Najeriya incin su ko ta nema musu sauki daga gurin gwamnati to amma matsalar ba a nan gizo take saka ba idan ita gwamnati bata biya musu bukatun su na ran su ba to sai su dinga fitowa suna cewa a fito a yajin aiki a yi kaza to ya kamata kungiyar kwarugo ta sani idan mutuncin ta ga muzubiwa idon talakawan Najeriya wata rana za su kira yajin aikin ma ba za a fito ba saboda gaskiyar magana abubuwan gashi ba ta canja zani rayuwa ta riga ta yi tsada talaka ya rasa inda zai sa kansa gashi abubuwa marasa kyau sai karuwa suke ta yi ya kamata a dubo wannan a yi abu da zai kawo ci gaba kuma a yi tsakani da Allah
shi ma kwararre a fannin zamantakewar dan adam kuma mai nazari a al'amuran yau da kullun Abubakar Aliyu Umar ya ce kungiyar kwadago ta duba yadda talakawa suke wahala idan an shiga yajin aiki
duk wannan yajin aiki da ake ba wani abu bane a da ne kungiyar kwadago take da tasiri take fada aji kuma gwamnati take shakanta to amma daga bayan nan kungiyar kwadago wani abu ta zama an shiga daki da su da gwamnati cewa za a tattauna an kulle kofa ba wanda ya san me aka tattauna sai dai in sun fito su ga matalaka abinda suke san talaka ji an kai mun zallin da ma zargin su ake da sun je in suka ta da wannan buyagi ana mika musu wani abu gaba ɗayan su kawai za su janye
kungiyar kwadago ta ce matakin da gwamnati ta dauka na bawa ƴan majalisa naira biliyan 70 sannan kowannen su ya samu sama da naira miliyan 100 a kasar da mutane miliyan 137 ke fama da talauci ba abu ne da kungiyar za ta kau da ido a kai ba nayi kokarin samun mai magana da yawun fadar shugaban kasa Ajuri Ingelale amma kokari na ya ci tura Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
A gaida Madina Dauda, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fa'are wanda har jitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau masu sauraron barkinmu da dawowa sabon shirin Arewa a yau da yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai dauko wasu daga muhimman bayanan wasu daga manyan dattawan Arewa biyu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Na farko zamu dauko bayanan marigayi Sheikh Abubakar Giro Argungu a taron da GBS ta shirya gabanin babban zaben 2019 kan yaki da shan miyagun kwayoyi wanda ya kawo matukar illa a yankin jihohin arewacin Najeriya. Sai kuma mu kawo zantawa kan rayuwar Arewa a baya daga bakin marigayi Dr. Shatima Mustafa.
Arewa zumun ta damu du sai nishadi sai sharhuliya sai alfahari da yawan kwafi.
Ga marigayi Sheikh Abubakar Giro Argungu wanda ya rasu a makon jiya bayan fama da gajeruwar jinya a birnin Kebbi, jihar Kebbi, Arewa maso yammacin Najeriya, kuma aka gabatar da jana'izarsa a garin sa Argungu.
Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wannan shine asalin abinda muka hararo cewa rashin dauka irin wannan mataki na iya kawo sanadin rugujewar kasar mu gabaki daya, domin ko mutun ya zan babban mutun yana shaye-shaye ba a cin fa'idarsa. Don haka yasa muka ga ya kamata mu hada karfi da karfe domin mu dauki wannan matsayar tafi ko maudu wanda za mu yi magana akan shi, illa shaye-shaye da kuma wayewa mutane da kai. Muna fata abin zai amfani kasar mu da duniya gabaki daya insha Allah. Sauran sakonni da mu ci gaba da amfani da masallatai mu na Juma'a da makarantun nan mu na matan aure da kasar namu na yau da gobe wurin ilmantar da mutane, don mu hada karfi da karfe mu yi kan mu aiki da kasar mu insha Allah. Duk bai hiru gujewa tarbiyya ba. In ka diba kana magana akan sauran kasashe, kasa nawa ka gani waɗanda za su bar irin yan iska ga titi kamar yadda aka bar su a nan Najeriya? Don haka dole sai an yaki miyagun mutane da ake amfani da su. Kuma na in ka diba abin ya dan matsala da yawa, domin da waya ka samu manyan mutane America, Saudiya, Germany da zama na suna daukan nauyin miyagun kwayoyi suna sai da kansu suna ba mu biya. Ma wannan yafi muni kasar mu Najeriya. Don haka akwai taɓarɓarewar tarbiyya, wannan shine zamu iya ba muhimmanci ma bisa ga komai yanzu. In Allah ya da manya ma ya kamata a gyara kwakwalwansu kamar yadda kaji jawabai sun nuna, manya a gyara saitin su, su daina sponsoring, ma'ana su daina daukan nauyi. Matan aure kuma muna son mu gano wai me yasa suka shiga cikin wannan bala'i, tunda ba su cikin fitintunu suna gida, me ya kai su shiga cikin wannan yanayi? Don kaga fyaɗe yayi yawa kuma duk dalilin shaye-shaye ne. Za mu ɗauki mataki iri-iri don mu ga cewa mun shawo kan wannan matsala da ƙarfin Allah da kuma taimakon shin Allah ya da.
An san cewa wannan lokaci ne da yan siyasa kan yi amfani da matasa wajen ba su kuɗi su sayi kwayoyi su tada hankalin al'umma. Daga mumbarin wa'azi da masallatai, wani mataki za ku ɗauka don wayar da kan mutane?
To wallahi Nasiru, babban abin da muke tsoro ma bana me zai faru cikin lokacin da za a yi wannan zaɓe. Wannan na cikin abin da ya samu kai gaggawa muka fara bude wannan kafa ta yaki da shaye-shaye. Amma farko abin da muke roko don Allah don girman Allah, manyan mu na Najeriya, don Allah waɗanda suke so su nemi al'umma su neme su ta hanyar mutunci, don Allah magana a tito da kuɗaɗe a ba su ta hanyar shaye-shaye, don su zo su tada fitina su kashe mutane a yi abin da bai kamata ba, don Allah a bari. Muna kira gare su, in kuma muka yi kira muka ga abin bai yi ba, yanda suke canza salo mu ma mu canza salo na yadda sako. Ai ko mu na da hanya da Allah ya bashi, amma yanzu dai muna kiran su don Allah kada su yi bana dai a samu zaɓen ya zama mai tsafta, kuma a samu kwanciyar hankali a cikin ƙasa. Wannan shine kurin roƙon da za mu ci gaba da yi kafin mu ga abin mun yayi amfani. To shikenan,
abinda ma zai fi ɗaukar hankali shine duk lokacin da waɗannan 'yan siyasar ke campaign sukan so su zo a wajen sarakunan gargajiya da da malaman addini su ce a sa musu albarka. Shin in suka zo me kuke gaya musu da ya shafi wannan magana ta miyagun kwayoyi ga matar?
To da ba abin da ya hida mu da muna roƙon su ne adalci da riƙon amana, amma yanzu ne muka fahimci ya kamata a shigar da wannan cikin hudubar da za a yi musu ta lokacin da suke neman mu goyon baya ga campaign ko kuma don cin zaben su ko wani abu. To wannan na cikin muhimmin abin da ya kamata kuma mun riga mun fara. Duk wanda ya samu dama ya zo wurin mu to za mu yi mai wasiya, kuma wani lokaci ma in muka ga za ka zo headquarters mu tare da irin waɗannan mutane ba za mu baka dama ba. Don haka wannan za mu karfafa mu taimaka mu wanda muka ga ya karbi kiran mu na yaki da shan miyagun kwayoyi, sai mu kara karfafa mutanen mu su bi shi su zabe shi. Inda muka ga kuma bai karbi kira ba to wannan kuma za mu nuna mutane cikin illolin da yake bai kamata ya zama shugaba na kirki ba.
Allah ya ji kanshin giro argungu. Yanzu kuma ga zantawa kan yanayin rayuwar Arewa a baya daga marigayi tsohon ministan noma da kuma tsaro, kazalika armada cikin gida Dr. Shitima Mustapha wanda Allah ya yi wa rasuwa a watan Nuwambar bara a Abuja bayan fama da jinya. Aka kuma yi masa jana'iza a jiharsa Borno.
Alhamdulillah, assalamu alaikum. Da farko dole mutum ya nuna takaici akan abubuwan da suke faruwa. Abubuwa ne suna faruwa kuma kullun kana gani a kodai kai hakuri ka ce ba za ka yi magana ba tunda abubuwan suna faruwa irin abin da Tora suke ce systematically. Yau anan gobe anan jibi a can gata a can dole a fito a faɗi abin da ya kamata a faɗa, in ma za a kai kuka wurin hukuma ne da sauransu dole a yi magana. Kuma ka san wani lokaci ana cewa idan manya ba su fito sun faɗi ra'ayinsu ko kuma sun faɗi gaskiya ba sai ka ga marasa gaskiya ko kuma masifa sai ta ci gaba. Komin iliminka, komin karatunka na sanin zafin cizo, kai da kai karatun zafin cizo ko ilimin zafin baka kai wanda ainihin yake bakin koran ba. To shi ina bakin kora, duka muna bakin kora ne. Saboda ka dole ya ihu, dole ya tsawa saboda ma ya samu taimako. So abinda ya sa kenan nake ganin cewa dole koda mutum kasu kwanakin bayan na cewa ni na tafi hutu bana magana akan siyasa kuma akan agriculture bana to, amma yanzu hukuman da mutanen mu suke ciki dole a fito a yi magana a bayyana wa duniya cewa ga halin da ake ciki kuma muna bukatun taimako. Kuma shine da kamar yadda nake faɗa wannan abu akwai abin tambaya. Abubuwan tambayoyi kala-kala a cikin shekarar 1966 shata ya yi waka. Akwai wakan da yake cewa mu tashi mu farka yan Arewa don bacci akin kawai ne. To a cikin wannan wakan akwai inda yake cewa ina fata ba Fulani da suke jin don zan yi waka. A ciki akwai inda yake cewa ana son a taɓa mu yara amma ana tsoron manyan mutane a Arewa kenan. To yanzu a tambayan da za a ni zan yi kuma wannan tambaya hadda ne kaina ciki, ina manyan suke, suna nan ko ba su nan, in suna nan nokewa suka yi, ina samarin suke, sun shin samarin nan sun butulcewa manyan ne to the extent cewa manyan su kansu sun ja bakin su yi shiru ko menene yake faruwa. To akwai ire-iren waɗannan abubuwa wanda yake mu a Arewa abin nan fa ba na Borno da Yobe da Adamawa kadai bane. Abubuwan nan fa kamar wuta ne ta tashi gobara tana cin ko wutan daji tana ci, in ka ce kai ƙauyenka lafiya wutan ba zai saba ka ba akwai magana. Saboda haka wannan abu dole kamar yadda yake tambayoyin nan dole mu samu ma kanmu amsa domin ma kada mu zauna mu shantake har ruwan nan wutan nan ta zo ta ci mu. So shine abubuwan nan dai ya kamata jama'a su sani wannan abu ya dame mu, kuma muna fata mutane za su tashi su taimaka a roƙi gwamnati a roƙi kowa da kowa saboda a samu sauki. Su waɗannan mutane waɗanda suke wannan kashe-kashen abin yana da ɗaure kai, fi sabilillahi akwai ɗaure kai, domin sai ka rasa ma meye manufa na kashe-kashe bayin Allah. Lokacin da Allah yake halitta mutanensa bayinsa kai ba shawarce ka ba, ba ce ko a halarci wane ko kara halarci wane, ba a tambaye ka ba. Allah ya kawo mutum duniya tun yana jariri ya zo ya zama ka zo ka kashe shi.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa a yau na wannan mako. Makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin. Ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salaka sai fa ku himmatu.
To madalla yanzu kuma sai ka dan daga cikin ra'ayin da ku masu saurare ku ka aika mana ta email.
Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce daga malami kura garin sarkin noma New District a jihar Yobe da Yakubu mai aski Badaraka da Ayuba Isa garin sarkin noma. Suka ce haba kungiyar kwadagon Najeriya dan Allah ku daina wahalar da kawunan ku domin dawowa da tallafin man fetur abu ne mawuyaci. Shi kuma Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya cewa yayi salam VOA Hausa. Zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya da madake da yin addu'o'in samun sauki a wannan matsin rayuwa da muke fama da shi a kasar mu Najeriya. Gani yadda al'umma da dama ba su iya dora tukunya a gidajensu. Daga ƙarshe nake addu'a Allah ya kawo mana saukin rayuwa amin summa amin. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce tace assalamu alaikum VOA. Muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta yi shirin gaggawa domin wadatar da ƴan Najeriya da abinci ta hanyar shigowa da shi daga waje domin tsadar cimaka a yanzu ya kai inda ya kai. Buhun masara yanzu 40,000 zuwa 50,000 dan Allah a kawo ɗaukin gaggawa ga ƴan Najeriya. Sako daga Alhaji Muktar mai shago da wakin basa da Muhammad Ahmad Usman Tangan Makeri da Yakubu Makeri ta Sharkeji da Nuhu mai wanki da guga ta Sharkeji a birnin Gwari. Wasiƙa ta gaba ma ta haɗin gwiwa ce tace salam VOA Hausa. Hakika muna jinjinawa uwar gidan shugaban Najeriya bisa ba da tallafin kuɗi naira miliyan 5 ga talakawa ƴan gudun hijira da ta yi. Lallai hakan abin ayaba ne. Sako daga Aishatu matar malami kura garin sarkin noma New District da Sabiyat Ayuba Isa da Maimuna Aliko Auta Kafinta. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi madugun ƴan adawa na ƙasar Nijar Hama Amadu ina taya ka murna bisa ga komowa gida Nijar da ka yi. Da fatan dawowarka za ta kawo ƙarshen shari'ar da ke gabanka wadda ɗimbin jama'a ke kallon tamkar bita da kullun siyasa ne waccan gwamnatin farar hula ke maka. Sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a taƙaice.
To a takance ƴan sandan Pennsylvania sun ce an kama Danilo Cavalcante wanda yake sangilla bayan kwashe makonni biyu na gudu. Ƴan sandan jihar sun ce sun kama wato Cavalcante a shafukan sun kafe sanar da kama Cavalcante a shafukan sada zumunta a ranar Laraba kuma an shirya taron manema labarai da ke sanar da cikakken bayani game da kama shin. Ba a dai bayyana halin da ake ciki ba nan take, amma bidiyo na kafa yaɗa labarai ta sararin samaniya sun nuna wani mutum ɗaure da jami'an tsaro riƙe da makamai. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya gana yau Laraba da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a tashar 'yan sama jannatin ta Rasha mafi ci gaba duk da gargaɗin Amurka da Koriya ta Kudu da suka yi kan yiwuwar musayar makamansu. Kim ya alƙawarin ba da cikakken goyon baya ba tare da wani sharaɗi ba ga dukkan shawarwarin da Biden ya yi. Wani lamari da ke nuna yaƙin da Rasha ke yi a Ukraine. Yayin da shugabannin biyu suka shawarwari a Bastoni da ke yankin Arun na gabas mai nisa na Rasha kusan dukkan iyakar ƙasar da China. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa ta faɗi yau Laraba cewa mummunan ambaliyar ruwa da ta afka a gabashin ƙasar Libya ta raba mutane sama da 30,000 da mahallansu. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane 30,000 daga cikin 'yan gudun hijirar sun fito ne daga birnin Derna tare da wasu dubbai daga wasu yankuna da suka haɗa da Benghazi.
Tuma saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakace shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu can da dare wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ɗan mutan Gomel Sarfilu Hashim da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leather Gresham wadda ta kula da sauti kuma ta bada umarni sai injiniyan mu ne yanzu Mr. Bill ni Murtala Faruk sanin na ke muku fata alkhairi ma assalam.